Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Alheri Grace Abdu. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Laraba 20 ga watan Yuli na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su ga Alheri da kanin labarai.
To Hafiz, shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya tattauna da shugaban addinin kasar Iran Ayatollah Ali Khamenei a jiya Talata a birnin Tehran kan harkokin kasuwanci, yayin da kuma ya gana da shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan dangane da batun fitar da hatsi daga Ukraine da yaki ya daidaita. Masu ba gwamnatin Amurka shawarwari kan harkokin kiwon lafiya sun shawarci mutanen da suka manyanta Amurka da basu yi rigakafin COVID-19 ba tukuna su karbi sabon maganin rigakafin Novavax da yake kama da maganin rigakafi da aka saba da shi. Kana wani sabon rahoto da hukumar yaki da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta fitar jiya Talata na nuni da cewa adadin bakaken fata da ke mutuwa ta dalilin shan kwayoyi fiye da kima Amurka ya karu a shekara ta 2020 sakamakon ɓullar cutar COVID-19.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne yanzu, ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da masu ruwa da zakiya fannin tattaunawa da kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa ASU domin warware matsalar yajin aikin da take ci take cinyewa.
Duk abubuwan da muka ba su cewa ga abun da muke bukata a jami'a na Najeriya, mun ga musu cewa ko sati ɗaya ko kwana uku za su iya, in sun ganda hali za su iya yi, ba sati biyu din ne ya yawa ko ya yi karami.
Hukumar ƙididdigar Jamhuriyar Nijar ta bayyana gano raguwar haihuwa a ƙasar sakamakon yadda jama'a suka fara amincewa da matakan tsarin iyali.
Binciken wannan ya nuna matan Nijar a tsawon rayuwarta takan haihuwa misali yaro takwas. To yanzu wanga bincike da aka yi na 2021 ya nuna matan Nijar yanzu yaro shida take a tsawon rayuwarta.
Murtala Faruku Sanyinna zai shigo da shirin baki mai yanka wuya, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labarin duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya tattauna da shugaban addinin kasar Iran Ayatollah Ali Khamenei a jiya Talata a birnin Tehran, inda ya tattauna akan harkokin kasuwanci tsakanin kasashen biyu, yayin da kuma ya gana da shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan a kokarin dawo da fitar da hatsi daga Ukraine da yaki ya daidaita. Wannan dai ita ce ziyarar farko da shugaban Kremlin din yayi a wajen tsohuwar tarayyar Soviet tun bayan da Moscow ta mamaye Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu, yayin da Moscow ke fuskantar ci gaba da kakaba takunkumin tattalin arziki da kasashen yammacin Turai ke yi saboda mamayar da ta yi wa Ukraine. Russia na kokarin karfafa alaka mai karfi da Iran da China da kuma India. Ita ma kasar Iran da ke fuskantar takunkumin tattalin arziki da kasashen yammacin duniya ke ci gaba da yi a Amurka kan shirin nuclear Tehran ta bayyana fatan kara kulle dangantaka da Russia. Tattaunawar da Putin ya yi da Erdogan ta mayar da hankali ne akan shirin sake fitar da hatsi daga Ukraine zuwa kasashen ƙetare kamar yadda ake yi a da kafin mamayar. Ana sa ran Russia da Ukraine da Turkiya da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya za su rattaba hannu kan wata yarjejeniya a cikin wannan mako da nufin dawo da jigilar hatsi daga Ukraine ta tekun Bahrain. A halin da ake ciki kuma, uwar gidan shugaban kasar Ukraine Olena Zelenska ta gana da takwararta ta Amurka Jill Biden a fadar White House a jiya Talata. Matan shugabannin kasar sun yi ganawarsu ta ƙarshe lokacin da Biden ya kai wata ziyarar bazata a yammacin Ukraine a watan Mayu, inda suka ziyarci wata makaranta kuma suka haɗu da yaran da ke ba da kyaututtukan ranar iyaye mata. Fadar White House ta ce Zelenska ta ziyarci Washington ne domin nuna irin asarar da cin zarafi da Rasha take yi wa Ukraine ta janyo. Sun kuma tattauna kan ci gaba da goyon bayan da Amurka ke baiwa gwamnatin Ukraine da al'ummarta, yayin da suke kare demokuraɗiyyarsu tare da tunkarar irin tasirin da yakin Rasha ke yi wanda za a ɗauki shekaru ana jin raɗaɗinsa. Zelenska ta kuma gana Litinin da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken. Kakakin ma'aikata harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce Zelenska da Blinken sun yi magana game da gagarumar asara da mamayar Rasha ta janyo ga rayuwar bil'adama. Ya kuma bayyana cewa Blinken ya jaddada kudirin Amurka na tallafawa Ukraine. Ziyarar ta Zelenska kuma ta hada da zuwa majalisar dokokin Amurka a yau Laraba don yin jawabi ga 'yan majalisa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dala Amurka tana kara karfi na ban mamaki akan sauran kudaden duniya a wannan bazarar. Darajar ta ta cira sosai idan aka kwatanta da darajar euro da yen da kuma sauran kudaden kasashen duniya, abinda yake da tasiri sosai a kasashen duniya da kuma cikin Amurka. Bisa ga bayanan kwararru, abubuwa guda biyu da suka sa dala Amurka ta fara cirawa tun shekarar da ta gabata da kuma ci gaba da kara karfi cikin sauri a wannan lokacin na rani sun hada da shawarar da manyan bankunan Amurka a asusun gwamnatin tarayya suka yanke na kara kudin ruwa da hauhawar farashin kayayyaki da kuma yadda masu saka hannayen jari na duniya suka fara maida kwadarorinsu zuwa Amurka sabili da rashin tabbas biyo bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Karfin dalan Amurka mai yiwuwa zai yi tasirin gaske wajen rage hauhawar farashin kayayyaki a Amurka da rage matsin da farashin kayayyaki ke fuskanta a kasuwannin duniya da kuma nawaitawa kasashe matalauta da aka ba bashi da dalar Amurka.
To madalla, anjima kadan alheri za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da masu ruwa da tsaki a fannin tattaunawa da kungiyar malaman jami'o'i ta kasa ASU domin warware matsalar yajin aikin da take cinyewa, inda aka baiwa ministan ilimi Malam Adamu Adamu damar warware matsalar a cikin makonni biyu. Daga Abuja ga rahoton wakilinmu Umar Faruku Musa.
Wannan umarnin da shugaba Muhammadu Buhari ya bada na janye shiga tsakani da gwagwarmayar da ake tsakanin gwamnati da 'yan kungiyar ASU daga hannun ministan kwadugo Dr. Chris Ngige zuwa hannun Malam Adamu Adamu ministan ilimi na Najeriya bai zo da mamaki ba, ganin cewa dama Malam Adamu Adamu shine ke tattaunawa da 'yan kungiyar ta ASU kafin Chris Ngige ya karba, kuma aka share shekaru biyu zuwa uku ba tare da an ga wani tasiri game da wannan shiga tsakani. Kuma ya ci gaba da durkusar da Najeriya ta fannin ilimi ana tur da Allah wadare da gwamnati. Na tuntubi Dr. Kasim Umar Dallami, daya da fi shugabannin kungiyoyin ASU a Najeriya, domin in ji ko wannan yunkurin sabo na shugaba Muhammadu Buhari ko gwamnatinsa zai iya yin tasiri, inda yake cewa
a yanzu mun ga musu cewa dole ne dai mu dai ba za mu yarda da IPPS ba, domin su ne sun ka ba mu dama cewa mu je mu kawo musu yanda platform da zai kasance a ita biya mana a kudi wanda zai respect na mana peculiarity na university, shi ne mun ka kawo musu voters. Mun yarda su ma sun yarda cewa abun nan yana da kyau. So mu yanzu a yi deploying abun zuwa university da muke jira. Dan kuma renegotiation na 2009 agreement su da kansu sun san cewa matsayin sabo albashi dinmu is long overdue. So su sun san abun da ya kamata su yi.
Idan alal misali abun da ke cikin yarjejeniyar da aka yi da ku a wannan kwamiti da kuma tsohon yarjejeniya da aka yi da kungiyar malaman jami'a da gwamnatin tarayyar Najeriya na shekara ta 2019, an yi wani gyara ko an nemi ku wani sassauci, shin kana jin za ku yi domin dai a gama wannan lalurar a cikin sati biyu?
Duk abubuwan da muka ba su cewa ga abun da muke bukata a jami'a na Najeriya, mun ga musu cewa ko sati da ko kwana uku za su iya, in sun ganda hali za su iya yi, ba sati biyu din ne ya yawa ko ya yi karami ba ne, political will ne kawai.
A waje daya na tuntubi Malam Musa Bukar, shugaban makarantar Esteem International a Abuja kuma mai sharhi kan al'amuran ilimi, domin in ji fahimtarsa dangane da wannan sabon yunkurin da kuma umarni da shugaba Muhammadu Buhari ya bada, inda yake cewa
wannan abu da dadewa ya kamata a yi wannan, amma da a ce ba a yi ba har yanzu, gara a ce an yi a makare. To tunda dai mun ga kamar shi Tinubu da matabakinsa sun kira talibai sun magana da su, kuma yau an ce shugaban kasa ya bada wannan lokaci na cewa lallai a kawo masa rahoto saboda a samu a buɗe makarantu.
To amma kana jin cigaba da tattaunawar da ake sa ran a yi a cikin wannan sati biyun zai kai ga haifar da damar ido kamar ita gwamnati da malaman jami'o'i su yi wani tsarin da ba lallai sai kowa ya samu duk abin da yake so ba, kowa ya saki wani abu domin a samu maslaha.
Domin ita kanta gwamnati tana so da a sake zabanta ta bar wannan abun a yanda yake, da malaman jami'o'i da ɗaliban jami'o'i da iyayen ɗaliban jami'o'i gaskiya idan za su kara koyo su zai tunani da kyau. Dabara ce mai kyau a ce sun zanna sun yadda da wasu abubuwan da za a faɗa koma duka. Su kuma malamai su haƙura da abun da suka samu, kome suka samu su haƙura a yi makarantar nan, domin haƙƙin ɗaliban nan shi ma gaskiya abu ne wanda za a tsaya a duba a kai.
Yanzu an sare da ido a gaya da waɗannan makonni biyu da shugaba Muhammadu Buhari ya ba Malam Adamu Adamu yadda za a yi siddabarin da zai kawo ƙarshen yajin aikin da malaman jami'o'i suke yi a cikin ƙasar. Umar Faruk Musa, Mur Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaya da Umar Faruk Musa da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Ga alheri ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Masu ba gwamnatin Amurka shawara sun ce ya kamata mutanen da suka manyanta Amurka waɗanda ke ɗari-ɗarin yin allurar rigakafin COVID su tunanin karɓar sabon maganin rigakafi na Novavax. Bisa ga bayanin ƙwararrun, wannan sabon rigakafin ya fi kusa da rigakafin da aka saba yi na gargajiya fiye da sauran nau'ikan guda uku da suka ba da izinin karɓa sau biyu. Hukumomin gwamnatin tarayyar Amurka sun ba da izinin yin wannan allurar kashi biyu a makon da ya gabata ga manya, amma tilas ne sai hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta amince kafin a fara amfani da shi. Kwamitin ba da shawarwarin na hukumar yaki da cututtuka masu yaduwa ne ya amince da ya amfani da sabon maganin rigakafin a ranar ajiya talata, yayin da ake bukatar daraktan hukumar ya ba da izini kafin amfani da shi. Kamfanin sarrafa maganin rigakafin da ke jihar Maryland ya ce yana fatan Amurka kuma za ta amince da karɓar rigakafin zagaye na biyu domin ƙara kaifin na farko da kuma amfani da maganin wajen yi wa matasa rigakafin ba tare da dadewa ba. Daga ƙarshe, adadin baƙaƙen fata da ke mutuwa ta dalilin shan ƙwayoyi fiye da kima a Amurka ya ƙaru a shekara ta 2020 idan aka kwatanta da shekara ta 2019 sakamakon ɓullar cutar COVID-19 da ta kawo cikas wajen samun kula da lafiyar al'umma da kuma rashin daidaiton launin fata da ake ƙara samu, kamar yadda wani rahoto na hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ya fitar a jiya talata. Ana samun ƙaruwar mace-macen na baya-bayan nan ne sakamakon ƙaruwar shan maganin fentanyl da aka sarrafa ba bisa ƙa'ida ba a cewar hukumar ta CDC. Daga cikin muhimman abubuwan da aka gano, akwai yawan mace-macen da ake samu tsakanin maza baƙar fata 'yan shekaru 65 da haihuwa, wanda ya kusan ribawa har su 7 na takwarorinsu fararen fata. An kuma samu ƙaruwa mafi girma na mace-macen tsakanin baƙaƙen fata 'yan shekaru 15 zuwa 24 da ya ƙaru da kimanin kashi 88 cikin 100.
A gaida Alheri Abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar Ƙididdigar Jamhuriyar Nijar ta bayyana gano raguwar haihuwa a ƙasar sakamakon yadda jama'a suka fara amincewa da matakan tsarin iyali. Sai dai a ɗaya ɓangaren, mutuwar yara 'yan ƙasa da shekara ɗaya da haihuwa ta ƙaru. Saboda haka hukumar ta shawarci mahukunta akan buƙatar gudanar da bincike domin gano ainihin dalilan da ke haddasa wannan matsala. Wakilin Musulamu Muminu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
A binciken da ta ce ta gudanar daga shekarar 2019 zuwa 2021, hukumar kididdiga ta ƙasa wato Institut National de la Statistique ko kuma INS a takaice, a rahoton da ta gabatar a yayin wani bikin musamman, ta ce an samu ci gaba sosai a yunkurin ganar da jama'a mahimmancin shimfiɗa tsarin iyali a nan Nijar, idan aka kwatanta abin da yanayin da ake ciki a shekarar 2012. Malam Ibrahim Sumaila Isa na daga cikin jami'an wannan hukuma.
Tulalle wannan bincike da INS ta yi, gwamnati ne ya ce a yi shi. Mun samu tanyo na Bankin Duniya da wani kungiya mai zaman kanta wadda ake cema Idika da ke kasar Amurka. Macen Niger ita ce ake nunawa wadda take tahi kowa a Afirka ko in ce a duniya kadai gaba dai yawan aihuwa. To bincike na karshe da aka yi shine aka yi a 2012. Binciken wannan ya nuna matan Niger a tsawon rayuwarta takan aihuwa misali yaro 8. To yanzu wanga bincike da aka yi na 2021 ya nuna macen Nijar yanzu yaro 6 take a tsawon rayuwarta.
Sai dai kuma an gano karuwar mutuwar yara kanana yan kasa da shekara guda da haikuwa, yayin da a ɗaya bangare mace-macen yara yan kasa da shekaru 5 a duniya ya ja da baya sosai, in ji wannan bincike.
A 2012 kusan yaro 81 ne cikin 1000 suka rasu ba su shekara 5 ba. To yanzu ko an sabko ana 55 cikin 1000. In aka dibi mace-mace na yara wanda suke da shekara 1 zuwa shekara 4, a 2012 yaro 51 ne a cikin 1000 suka rasu. To a 2021 kusan yaro 73 ne suka rasu suna da shekara 1 zuwa shekara 4.
Hukumar ta INS tana danganta wannan al'amari na mace-macen yara kanana da wasu tarin dalilai. Jami'in hukumar kididdiga Usaini Lamu Yusufa ya zayyana mana abinda suka gano a game da wannan al'amari.
Lokacin da aka yi girgida kusan duka kasashe sun samu matsalan wannan cuta na COVID-19. To muna gani cewa lokacin nan al'umma ba su nan ga samu daman zuwa likita. Duku wannan ne yasa yara kaman wajen shaushawa na rigakai yawancin ba musu ba. Kuma bancin wannan masu uwayen ma yaro bai da laya a kai shi likita ma ya zama matsala gare su, kaman mutane suna tsoron zuwa likita. Amma muna son mu koma mu bincika me yasa wannan karuwa na mutuwa na yara wanda ba su kai shekara guda ba.
A wani abin da ke zama cigaba a yunkurin faɗakar da jama'a rashin dacewar aurar da 'yan matan da ba su kosa ba, bincike ya gano raguwar wannan ɗabi'a da masana suka bayyana a sahun waɗanda ke barazana ga rayuwar yaran da aka yi wa auren wuri. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Kaddama na ƙara ta'azzara a manyan jam'iyyun siyasar Najeriya a yayin da ake riga kusantar babban zaɓen shekara ta 2023. Jama'a assalamu alaikum. Sha'anin tsaye da mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa na ci gaba da haifar da cece kuce da rigingimu a jam'iyyun APC da PDP. A APC dai tsayar da musulmi da musulmi a zaman 'yan takarar shugaban ƙasa da mataimakinsa, wato Bola Ahmed Tinubu da Kashim Shettima, na ci gaba da tada jijiyoyin wuya. Ko baya ga turjiyar da wasu jigajigan jam'iyyar irin su tsohon sakataren gwamnatin tarayya Babashir Lawal suka yi kan wannan tsarin. Kungiyar Kiristocin Najeriya ma har zanga-zangar lumana ta gudanar a wasu sassan kasar a ranar Lahadin da ta gabata domin kalubalantar lamarin. To sai dai kuma wanda Bola Tinubu ya so magabatarwa a matsayin mai mara masa baya kafin daga baya a sauya shi, wato Ibrahim Kabir Masari, yana ganin duk wannan siyasa ce kawai irin ta Najeriya.
Wannan abu na tabbatar maka ya wuce siyasa, ya kuma ɗauki wani sabon salo idan har haka ne ka tabbata, domin al'amari ne na siyasa, kaya ne ka zo ka kafa. To wanda ba ko kai kaɗai ba ne ke irin wannan kaya, za a kai jam'iyyu da yawa wanda suka ɗaya da 'yan takar kai, akwai ma waɗanda ma suke neman mutane su zo su yi masu takarai. To kaga idan su magana ake ta siyasa, ko mutane sun san wasu da cewa suna da rinjaye da za su iya sa a zaɓe ko a ba su zaɓe. To ni abin da nake gani da kamata ya sai su yi su kafuta su jam'iyyar ko kuma su ga wata jam'iyyar su gwada masu kokarin ya kaiya wasu su ga yadda za su kai da jam'iyyar da kuma yadda musulmi da musulmi domin yau din nan an yi zaɓe a jihar Oshun kuma za ku san musulmai sun fi yawa amma da takakar gwamna da mataimakin gwamna dukkan su sun fi shi ne a jihar da kusan kashi 65% musulmai ne kuma sun kunga kan din suna kallo a rashin magana ba ba su ba in daidai ba saboda abu ne wanda kila suke ganin suna so ko kuma abin da suke goyon baya kenan matsalar adalcin Najeriya kenan to dan haka ba iya mutum iya mutan Najeriya sai Allah amma dai na tabbata akwai mutane wanda suke son gaskiya kuma suke goyon bayan gaskiya kuma suka yarda da abubuwan da aka yi din babu zalunci za su samu jami'ar APC kura a cikin kurofocin da ke gaya maka ma za su zaɓe ka kuma Allah ya gaya jami'ar APC za su kafa gwamnati don haka wancan labari na wani ya yi zanga-zanga abokanin adawarmu ne na siyasa wanda suka rai da yadda karkaru a wata jam'iyya su ne suke ɗaukar sojojin haya domin su zo su samar da jam'iyyar APC hankali ga nasu irin tunanin ko su karɓa dukkan irin goyon bayan da haɗin kan da jam'iyyar APC take da shi.
A ɓangaren jam'iyyar adawa ta PDP kuma babban ƙalubalen da suke fuskanta shine gwamnan jihar Rivers Nyesom Wike wanda tun lokacin da aka kayar da shi a zaben fidda gwani ya fusata tare da wasu jigajigan jam'iyyar kamar gwamnan jihar Benue Samuel Otom. Tuni kuma da rahotanni suka bayyana cewa wasu jam'iyyun ma sun so mazawarcin Wike wanda wasu da dama suke kallo a zaman wata babbar barazana ga jam'iyyar ta PDP da ta lashe takobin ganin ta koma karɓe mulki a zaben shekara ta 2023 mai zuwa. Sai dai kuma tsohon sakataren tsare-tsare na jam'iyyar ta PDP na ƙasa Ibrahim Umar Tsauri yana ganin duk wannan ba wata barazana ba ce.
Ra'ayin ɗan takara shi ne abin da ake cewa paramount a wurin zaɓen mataimakin shi. Za a bi abubuwa iri-iri, akwai matakai, amma kuma lallai shi wannan ra'ayi na ɗan takara wanda za a mara baya shi ne abin da ya kuma cancanta. Alhamdulillahi babu shakka a tiku ya yagwa demokradiyya domin ya ba uwar jam'iyya dama ta zaɓa mashi ko kuma ta bashi wasu ƙa'idoji kuma ta bashi. Ma'ana ta yanke shawarar cewa Wike shi ne ya zo na biyu kuma shi ya samu mafi sharon jayi. Amma wannan ba ta ce lallai a ɗau Wike ba sai idan shi a tiku Abubakar ya amince ɗaukar Wike. Amma saboda a tiku shugaba ne. Sai ya yi abin da shugaba ya yi na kwarai duk sa'ad da aka ce kana da hukuncin za ka yanke to ka yanke shi a lokacin da ya dace ka yanke shi ko da ba daidai ba ne.
Ba ka ganin wannan ga shi yanzu ya janyo cece-kuce har yana kokarin kawo rarrabuwar kai a tsakanin ba 'yan jam'iyyar kaɗai ba hatta da gwamnonin jam'iyyar tun kaga irin gwamna Samuel Otom ya riga ya ja daga ya mai cewa ko alama bai yadda ba shi kanshi Wike ɗin wanda ake ganin da shi da jiharsa duk suna da muhimmanci ga cin kowane irin zaɓe misali shi ma ya ja daga. Ba ka ganin wannan kamar wata na ƙasa ce ga jam'iyyar PDP a yayin da aka tunkari
ina so a sani zan ina cewa Wike har yau babu wanda ya ce ma ga abin da Wike yi. Wike ɗan jam'iyya ne na gidi wanda kowa ya san irin capacity da wani amma Wike ya yarda ya amince cewa jam'iyyar PDP ta yi shi inda ba dan da PDP ba da ba wanda zai kai Wike matsayin da yake bisa saboda kuke ya ka yarda cewa jam'iyyar PDP ta kai shi matsayin da yake bisa sa'annan shi ɗane na jam'iyya na kwarai domin babu ɗaya wanda ke taimakon jam'iyyar PDP fiye ga Wike don haka ya alƙawarin cewa duk abin zai faru ba da jam'iyyar PDP ba. Wannan magana ta cewa za mu samu rabon kawuna ko za mu yi ne a kamar yadda na ce a tiku ya yanke hukunci lokacin da ya kamata ya yanke shi ya dauki ukowa to amma da haka a PDP gara za a yi yanzu kuma shi ake cikin yi
yawa shi amma kana maganan cewa kamar yana da kishi ita jam'iyyar PDP shi a gwamnan Wike amma ya fada an ruwaito shi a wasu kafafen yaɗa labarai ya fada cewa muddin bai ci zaɓe ba ko kuma yanzu da ya sha ƙasa yace to duk ɗan kurun da ya hito daga wata jam'iyya shi ne zai goya ma baya a maimakon a tiku na jam'iyyar PDP.
Ina so a sani cewa ga babban masoyinka ya ci zaɓe a jam'iyyar adawa ga babban maƙiyinka ya ci zaɓe a jam'iyyarka ba ni tsammanin cewa labarin da ake faɗi Wike ya faɗi wannan magana.
a yayin da yake mai da martani kan dambarwar da ta dabaibaye manyan jam'iyyun biyu na APC da PDP. Shehin malami a Jami'ar Usmanu Danfodio ta Sokoto kuma mai fashin baki kan lamuran siyasa Farfesa Bello Muhammad Bada ya ce ai da tukura da bako duka umbutawa ne.
To ni da ni ga gani na murtala ba wani abu ne ba siyasa ce. Kada ka dada kada ka tsara. Da dan takarar shugaban kasa na jam'iyya mai lema da dan takarar shugaban kasa na jam'iyya mai kinciya kai baka ga ɗaya daga cikin su wanda zai tilasta addini ne akan kowa ba. To hakan ga kana ganin waɗannan abubuwa ne iri na siyasa waɗanda mutane mu sun kasa bai. Don duk al'amari inda aka ce haja ce zaka kasa mai so shi zo shi zabi abinda suke so ni ban gani jidali ba jam'iyya ta shi goma. Don haka mutane na da ikon su zabi abinda suke so. Adalci ga demokradiyya shine a bari jama'a su zabi abinda suke so. Kaga kuma ko yanzu a jihar Osun jama'a sun zabi abinda suke so. Duk da wanda yake shugaban kasa na jam'iyyar cinciya ne, gwamnatin wannan jiha na jam'iyyar cinciya ne, hukumar zabe ta gwamnatin tarayya ce, amma kuma ta tabbatar da wanda a jam'iyyar lema shi ya ci zabe don jama'a ka zabe. Dada addinin ka in ka iya ba zan ko addini ba ka da. Ko kuma kai kuma kana da addini ko musulmi ko kirista. To shi ta duk wannan ku ce na san siyasa ce. To ko ba ka raba su da siyasa. Domin ni na san manyan mu 'yan siyasan mu. Kan maslaha ta siyasa suna sha ganin su a coci. Sai su shiga sai harkar su ta kai su a coci cikin buki ne da daurin auren dan dan gwamna wanda ba musulmi ba ko kuma uwar gwamna wanda ba musulmi ba ta mutu. Ya gayyace su sai su zo. Shi kuma na gani wanda a gwamna wanda ba musulmi ba shi kuma sai to kasan musulmi a naɗa shi a bashi sarauta a sa mai rawani a yi algaita a sa mai riga da alkyabba. A da in ka lura waɗanda ba musulmi ba arewacin Najeriya. Da waɗanda ba musulmi ba a kudancin Najeriya suna ɗaukar tamkar jam'iyya mai lema kamar tasu ce. To wanga karo Facebook ɗin kai cewa Hausa wannan sun hwaye hikima watan duk inda ta hwaɗe rataya in Atiku ne rataya in Bola Tinubu ne da Shatima rataya watan sun kwari su yanzu sun anshe manyan jam'iyyun ga guda biyu. Jam'iyyar da suke kuri da cewa tasu ta sai zan shugabanta na ƙasa baki ɗaya ɗan arewa. Dan takarar shugaban kasar ta baki daya dan arewa shugaban kwamitin ta na dattije ko na amintattu gaba daya dan arewa ta son an shi musu jam'iyyar lema.
Anan zamu da sa'aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Jimbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin, Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
A gaida Murtala Faruk Sanyinna, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya tattauna da shugaban addinin kasar Iran Ayatollah Ali Khamenei a jiya Talata a birnin Tehran. Inda ya tattauna akan harkokin kasuwanci tsakanin kasashen biyu yayin da kuma ya gana da shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan a kokarin dawo da fitar da hatsi daga Ukraine da yaki ya daidaita. Wannan dai ita ce ziyarar farko da shugaban Kremlin din yayi a wajen tsohuwar tarayyar Soviet tun bayan da Moscow ta mamaye Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu. Uwar gidan shugaban kasar Ukraine Olena Zelenska ta gana da takwararta ta Amurka Jill Biden a fadar White House a jiya Talata. Fadar White House ta ce Zelenska ta ziyarci Washington ne domin nuna irin asarar da cin zarafi da Rasha take yi wa Ukraine ta janyo. Sun kuma tattauna kan ci gaba da goyon bayan da Amurka ke baiwa gwamnatin Ukraine da al'ummarta yayin da suke kare demokradiyyarsu tare da tunkarar irin tasirin da yakin Rasha ke yi.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdi da take yana gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da daidaita mana sauti ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.